muryan Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a Zangon FM. A kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Aisha Sule da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 18 ga watan Disamba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji rahoto akan dambarwar siyasar jam'iyyar APC a jihar Edo dake yankin Niger Delta a kudancin Najeriya. Bayan haka za ku ji ƙarin bayani akan halin da ake ciki game da zaman kada ƙuri'a tsige shugaban Amurka Donald Trump. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batu. Shin ya kuke ganin zaman kada ƙuri'a na tsige shugaban da majalisar wakilan ƙasar take yi a yau, wato Amurka kenan? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Sannan za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum ga labaran. A yau Laraba ake sa ran majalisar dokokin Amurka za ta kada ƙuri'a tsige shugaba Donald Trump, wanda zai zama shugaba na uku da ya taba fuskantar tsigewa a tarihin kasar. Kamar yadda majalisa ta gindaya wasu ka'idoji da za a bi, a wani zama da ta yi jiya Talata, za a kwashe tsawon awanni 6 ana muhawara akan hujjoji da aka gabatar da suka hada da cewa shugaban ya yi amfani da karfin mulki ba bisa ka'ida ba, inda ya buƙaci kasar Ukraine ta shiga cikin harkokin zaben kasar mai zuwa na shekara ta 2020. Kana ta hana majalisa ta yi aikin ta, wanda ya hana mukarrabansa su amsa sammacin da majalisar ta aike musu don su zo su ba da ba'asi, da kuma hana wasu takardu da suka shafi binciken. Za a fada kada ƙuri'an ne da yammacin yau, wanda kusan daidai lokacin shi ma shugaba Donald Trump ake sa ran zai gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Michigan. 'Yan jam'iyyar Democrat ne ke da rinjaye a majalisar, wanda hakan ke nuna cewa ƙudurin na tsige shugaba zai wuce, ko da kuwa 'yan adawa na jam'iyyar Republican ba su amince ba. Sai majalisar dattawa kuma ta fara duba lamarin a watan Janairu, duk dai da cewa 'yan Republican ke da rinjaye a majalisar dattawan kuma babu alamun cewa za su amince da tsige shugaba Trump. A lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama ta samu karɓuwa a zauren majalisar dokokin India, wacce gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ke da rinjaye, kaɗan daga cikin jami'an gwamnati ne suka hango cewa lamarin zai haifar da ruɗani. Tun a makon da aka amince da sabuwar dokar, zanga-zanga ta ɓarke a sassan ƙasar, inda aka riƙa ƙona motoci, sannan dubban ɗalibai daga manyan jami'o'i na ƙasar suka yi ta tattakin nuna adawa, yayin da su ma ɓangaren 'yan adawa suka mara wa zanga-zangar baya wacce ke neman a soke dokar. Wannan zanga-zanga ita ce babban ƙalubale na farko da gwamnatin Modi ta fuskanta tun bayan da ya karbi ragamar mulkin kasar shekara 6 da suka gabata. Manyan jam'iyyar kasar siyasar kasar Pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yankewa tsohon shugaban kasar Pervez Musharraf. A jiya Talata, kotu ta yankewa Musharraf hukuncin bayan da ta same shi da laifin cin amanar kasa. Shugaban jam'iyyar adawa ta Pakistan People's Party Bilawal Bhutto, wanda ɗa ne ga tsohuwar Prime Minister ƙasar da aka yi wa kisan gilla, wato Benazir Bhutto, ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mulkin demokradiya shine tsari mafi inganci da ke bada damar samun ramuwar gayya. Wannan shine karo na farko da aka taba gurfanar da shugaban mulkin soja kuma aka yanke masa hukunci a kasar na Pakistan. Musharraf dai yana kasar Dubai inda yake jinya. Ya karbi mulki ne tun a shekara ta 1999 bayan wani juyin mulki da yayi. Shari'a da ƴan majalisun kasar sun ba shi kariya akan juyin mulki da yayi, amma dokar ta baci da ya kakaba a shekara ta 2007 ita ce ta kai aka yanke masa wannan hukunci. Kuna shan labarin ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun siyasa a jihar Edo da ke yankin Niger Delta a kudancin Najeriya, inda rikicin jam'iyyar APC a jihar ke kara zafafa yayin da ake ci gaba da nuna wa juna yatsa tsakanin gwamnan jihar Godwin Obaseki da shugaban jam'iyyar APC ta ƙasa Adams Oshomole. Daga Fatakwal ga rahoton wakilin muryar Amurka Lamida Abubakar Sokoto.
A Najeriya, rikicin cikin gida na jam'iyyar APC mai mulkin kasar na ci gaba da tada jijiyoyin wuya a jam'iyyar ta APC a jihar Edo tsakanin gwamnan jihar ta Edo Mr. Godwin Obaseki da shugaban jam'iyyar APC na kasa Adam Oshomole. Rikicin kuma da ya haifar da zazzafan kalamai tsakanin gwamna Obaseki da Adam Oshomole, wanda ya kai ga kafa wani kwamiti na sasantawa na jam'iyyar ta APC na kasa domin yi wa tokar ci sosai, dai kuma tsugunna bata kare ba, kuma magoya bayan bangarorin biyu na ci gaba da nuna wa juna yatsa. Honorable Esther Izazi, mai baiwa gwamnan jihar Edo shawara ce akan harkoki na musamman.
Because the thing is not helping our party, it's tearing the party apart and the crisis.
Tana cewa ne matsalar da ke faruwa a yanzu ba za ta taimaki jam'iyyar mu ta APC ba, kuma wannan matsala za ta kawo mana cikas a zabe mai zuwa na 2020. Muna zargin su gurbatattun shugabanni ne ke assasa wannan matsalar. Gaskiyar magana kuma an dakatar da Adam Oshomole daga jam'iyyar ta APC tun a matakin mazaba.
The truth is that he has been suspended from his ward.
A bayyana take cewar jam'iyyar ta APC ta rabu gida biyu a jihar Edo tsakanin bangaren gwamna Godwin Obaseki da Adam Oshomole. Kuma Tony Kubako Ado shine mai magana da yawun bangaren jam'iyyar APC a jihar ta Edo yace
governor that is on board now was brought by Oshomole, nobody knows him, imposed it on everybody.
Yana cewa ne gwamnati mai ci a yanzu a jihar ta Edo Godwin Obaseki da Adam Oshomole ya kawo shi a kan gadon mulki, kuma babu wanda ya san shi a jihar ta Edo, kuma banda Adam Oshomole da masa joshi da dama a Najeriya. Baya ga duk abubuwan da suka faru, muka ga ya kamata mu hada karfi da karfe domin mu cire shi daga mukamin sanar gwamnati, saboda ba ma son jam'iyyar APC ta rasa jihar Edo.
We don't want APC to lose that state.
Yan jam'iyyar ta APC dai a jihar Edo sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka.
Adam Oshomole, the APC national chairman, to be somebody that is high-handed.
Wannan yana cewa ne sunana Mark Iloni. Kamar yadda na san Adam Oshomole mutum ne mai son girma, tare da bukatar al'amuran jihar Edo ya kasance karkashin jagorancinsa. Shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba. Yace yana cewa ne bai kamata a ce shugaban jam'iyya na ƙasa ba, bai da magoya baya da zaman lafiya a jiharsa ta Edo. Saboda haka ina tare da masu kiraye-kiraye na bukatar cewa Adam Oshomole ya sauka daga mukaminsa.
Adam Oshomole to resign.
Dangane da wannan rikici, jam'iyyar APC ta ƙasa ta ce akwai sakaci wajen magance wannan matsalar. Barista Honorable Inua Abdulkadir shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewa maso yammacin Najeriya.
Haƙiƙa abu ne wanda yake da bahaushe, saboda abu ne wanda ake da kauce ma. Shugaban jam'iyyar da sun ce sun gasar da shugaban jam'iyyar na ƙasa. Ko da sun ambaci haka, sai a biyo a gidan shi abin ya yi daidai da abin da tsarin mulki ya ce. Ba ma
talakawa an riga an samu rashin haɗin kai tsakanin ƴan jam'iyya.
Ko yaya masu sharhi akan al'amuran ke kallon wannan dambarwa? Dr. MM Lawal na sashen kimiyyar siyasa a Jami'ar Usman Dan Fodio dake Sokoto yayi muna tsokaci akai
makasudin wayannan rigingin tsakanin mutanen nan biyu ba wani abu bane illa ko wani so ya fifita kanshi bisa daya bangaren. Babban matsala shine ba a iya iyakance tsakanin ƙarfi da kuma hurumin da kowane mutum yake da shi a tsarin siyasan ƙasar nan.
Lamido Abubakar, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Madalla a gaida Lamido Abubakar Sokoto. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na ranar yau, a yau ne Majalisar Wakilan Amurka ke zaman muhawara da kuma kada kura'a akan tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa ga mu'amalar sa da kasar Ukraine da kuma amfani da karfin ikon sa ba bisa ka'ida ba. Abokin aiki na Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Madina Dahir Mai Shanu da ta je Majalisar Dokokin Amurka Dazu da farko ya tambaye ta halin da ake ciki.
To Yusuf, a halin yanzu dai an samu ƴan majalisu sama da 200 da suka zo gaban kakakin majalisar suka bayyana dalilan su, wato da suke son a tsige shugaban ko kuma kada a tsige shugaban. A cikin ƴan majalisun akwai ƴan jam'iyyar Republican, akwai kuma ƴan jam'iyyar Democrat, wato daga duka bangarorin biyu kenan. Kuma a cikin ƴan sa'o'i kaɗan ake sa ran idan an gama muhawarar da ake yi a yanzu za a kawo kudirin laifukan biyu da ake tuhumar shi Trump, wato shugaba Trump da suke nan a gaban majalisar a kada kuri'a akai. Saboda haka muna cikin ƴan sa'o'i kaɗan muke sa ran za a wato bayyana sakamakon ko an tsige shugaban ko kuma ba tsige shi ba.
To ana iya cewa ya zuwa yanzu me za a sa ran a gani bayan an tsige shi?
To a yanzu dai idan an bayyana sakamako a yau, idan an tsige shi shugaba Trump za a dauki kudirin a kai gaban majalisar dattawa su ma su zauna su sake muhawara kuma su gudanar da zaman ba'asi kuma su kada kuri'a su ma su yanke nasu hukuncin. Kuma ana sa ran cikin watan Janairu mai zuwa ne za a kammala duk wannan lamarin da ake ciki ko kuma farkon watan Fabrairu insha Allahu.
To Madina, za mu ci gaba da tuntuɓar ki idan akwai wani ƙarin bayani.
To mun gode Yusuf.
Masu saurare suka kasance tare da sashen Hausa na muryar Amurka a shafukanmu na zumunta na Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayani dangane da yadda take kasancewa a Majalisar Dokokin Amurka.
Madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da Madina Dahir Mai Shanu. Yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan zaman kada kura'a tsige shugaba Donald Trump da Majalisar Wakilan Amurka ke yi. Shin ya kuke ganin wannan lamari? Amma kafin mu bude wayoyinmu, ku dan shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Ajiya Majini ne, muke barka da yammaci Maryam Dauda.
To barka ka dai Alhaji Musangaro.
Nagode. To alhamdulillah mun ji batutuwan da ake tattaunawa.
Na'am.
To idan muka dauki irin abubuwan da ke faruwa ga shugabannin mu, gaskiya wani abin da akwai abin bakin ciki da takaici. Kuma shi gaskiya Donald Trump gaskiya tunda kika ga har aka samu irin wannan matsala, har aka samu mutum 200 da wani abu, sai dai ba san adadin ƴan majalisar da ke America ba. Gaskiya akwai matsaloli da yawa. Kuma shi din kaga gaskiya a yadda mutane ke gani kamar shugaba ne wanda yake da taurin kai, wanda yake duk abin da yake gani shi kawai shine, kawai abin da yake ra'ayin shi kawai shine. Kuma ka ba haka yake mulki ba. Ya kamata dai shugaba ya kasance mai sassaukowa wanda al'umma za su fahimci abin da kake nufi. Kashe ga muna muku fatan alkari, a tashi lafiya Alhaji Musa Garo. Nagode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Yanzu kuma zamu je Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kebbi?
Kuna magana da Rabi'u mai shago giya ga kwabba, wani Allah na bashi.
To muna jin kamalan Rabi'u.
Da kan me aka magana? Kan tsige wannan shugaban kasar Amurka ke magana?
Eh, shirin tsige shi ba yau za a kada kura'a ƴan majalisar wakilan kasar, yanzu haka suna can suna zaman muhawara da waza kuma su kada kura'a. So ya kake ganin wannan lamari?
Abin da nake ganin wannan lamari, ni ma ina fatan Allah, Allah ya kada a tsige shi.
To.
To abin da ya fi dace, Allah ya kada a tsige shi, Allah ya masa nasara a tsige shi.
To mallan Rabi uki nan daga Kebbi, yanzu kuma zamu je jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
To kuna magana ne da Dallami Joja, Tagara Tudowa, da Tagara jihar Neja, Nigeria.
To muna jin kamalan Dallami.
A halin gaskiya shugaban kasar America gaskiya yana da taurin kai. Taurin kai yayi yau a kan shi. Kuma yana yi ma mutane mulki na kama karya. Kuma bai dace a ce shugaba ya ce wai ya fi karfin doka ba. Ko wane ne shi? Ya kamata shugabanninmu da muke zaɓe yanzu su ji tsoron Allah, su bar hakkin talaka, su ba kowa hakkinsa, shi ne shugabanci na kwarin. Amma shi kana shugabanci ka ce ba wanda ya nisa ka suware shi, to wannan ba shugabanci ba ne, kamar kar yake hakkin mutum ya ce amana. Kuma Allah yana nan sai ya yi sakai a kan shi.
To mun gode Mallam Dallami daga jihar Neja. Yanzu kuma zamu je Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Muna magana da Dallami mai inji a karamar hukumar gidan Yobe.
To muna jin ka Mallam Dallami mai inji.
To da Allah ne kiran da nake so in yi wa shugaban kasa da kuma ƴan majalisarmu na Najeriya.
Eh.
Wannan kudi aka ambata za a kashe biliyan 30 da wani abu, ko da ɗaya ne nake ji. To da Allah ayi hakuri a sassauta wannan kuɗi. Kuɗin yayi yawa wallahi, ba laifi bane a gyara majalisa, shi ma gyara kasa ne, amma a sassauta kuɗin yayi yawa. Buhari su ya zauna da shi majalisar nan, yi kokari a rage wannan kuɗin, kuɗin yayi yawa.
To Mallam Dallami mai inji, kai ba ruwanka da siyasa Amurka ne, muna son mu ji ya kake kallon dambarwar da ake yi na ana nema a tsige shugaba Donald Trump, me zaka ce?
Oh, kiki kaka da ake yi a Amurka, ina ji ina sane da wannan.
To ya kake ganin wannan?
Amma ni bana goyon ba tsige Trump, don inda shi ra'ayinsa ya dauko akan America yana ga duk neman mafita yake wa America da kuma neman ya sa ta cigaba. To amma ƴan majalisa su ƴan bangaren adawa suna ta kokarin su tsige shi, ina da tsige shi ba shi ne cigaba ba, kawai a samu a zaunar da shi a kowace kurakurai da yake a jamar kulli, a nuna mara cewa ba daidai ba ne.
To mun gode Mallam Dallami mai inji, yanzu kuma zamu je birnin Zazzau.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zaria?
Yawwa, Usman Tinubu ne, mai radio da titi Buban Dodo, ma'ajin kungiyar zaɓen kanka na jihar Kaduna.
To Mallam Usman Tinubu, muna jin ka.
To alhamdulillahi, kamar yadda magabata suka bubbuga waya suka yi bayani, to ni na dan sha bamban da su. wannan muhawara domin mafiyancin mu kasashen Afirka mukan danyi koyon abubuwan da suke yi. Wannan muhawara ya kamata an ce tauna tsakuwa din ya ba a ya tsoro. Kaga mu ma zamu shiga tayi mu kaman irin misalan shugabannin mu da sun kama ba su son su saki sai sun ga uwar bari. To idan suka ga ga kasa kamar America an zaura an girgiza hantan cikin shi wannan shugaban kasa mai taurin kai ga ma zamu iya cewa da taurin kai. Don wadansu abu kan buga ya kawo canje-canje da yawan gaske wanda ba zai alfana ba domin ya ma so ya haɗa kan ya wargaza kan haɗin kan da Amurka da Afirka. Domin an kawo muhawara ya ce ya yanke dangantaka da kaza irin kacin faɗin suke tsakanin China da su Koriya ta Kudu. To idan aka yi haka ni a nawani na goyi bayan haka su kaɗa mashi hantan ciki ile shiga ce ta yi shi. Wassalamu alaikum.
To mun gode Malam Usman Tanimu, yanzu kuma za mu je jihar Zamfara. Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Zamfara?
Ina ji na suna na Isa Salisu, Salisu Gusau daga Gusau ta jihar Zamfara.
To muna jin ka Malam Isa Salisu.
Na'am, an wuni lafiya?
Lafiya kalau.
Amma da ni ma ra'ayina ya zama daidai da na sauran masu saurari. Abinda Trump yake yi ma al'umma duniya ma gaba daya da na American din, abinda yake yi gaskiya mulki ne na bakin mulkin kama karya ma. Muna goyon bayan 'yan majalisar nan da su jefa kuri'a da gagarumin rinjaye domin kawar da shi. Kawar da shi shine zama lafiya ga duniya baki daya, saboda Trump ba shugaba bane fi sabilillahi. In kwana lafiya.
To Malam Isa Salisu kenan daga jihar Zamfara, yanzu kuma zamu sake komawa jihar Niger.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Niger?
Ibrahim da wancan hula a garin Niger da yake ba.
To Malam Ibrahim, kana lafiya? Muna jin ka, menene ra'ayinka?
Da alau muke lalle ba shakka ina tare da dukkan sauran al'umma da suka kira waya akan wannan ra'ayin. Domin saboda irin abubuwan da yake ainihin kasashen duniya kuma suna ganin za su rika da su, shine yasa kuma suka yi shawarar da cewa za su dige shi, kuma hannun suka haka shine wasu alkhairi gare su da sauran al'ummar duniya gaba daya. Ya gudunmuwa ta kenan.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula, yanzu kuma za mu je jihar Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To muna jan ka Malam Ayuba Garba Imam.
To lallai yana da kyau su duba su gani idan sun tabbatar da yayi laifi, to lallai ya kamata a tsige shi domin ya zama ishara ma shugabannin kasashen duniya. Sannan kuma naji an ce za a mika shi majalisar dattawa, to su ma majalisar dattawa su yi iya kokarin su duba su tabbatar idan yayi laifin nan su tsige shi, kada a saka maganar siyasa a ciki. Lallai in yayi laifi ni ina goyon bayan a tsige shi akan wannan mulki. Daga karshe al'ummar garin Kafin Madaki da karamar hukumar Ganjuwa suna muku fatan alkhairi. Na gode.
To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba Imam, kuma anan za mu dasa ayar daukar wayoyin mu, sai kuma gobe idan Allah sai mu za mu sake baku wata damar ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A ranar 27 ga wannan wata na Disamba ne za a soma Premier League din kasar nan, yayin da Accra House of Oak za ta kara da Brighton Chelsea a Crasford Stadium, kuma sai Asante Kotoko za ta kara da Chimman 11 Wonders a Babaya Crasford Stadium. Sai dai a ranar 27 ga watan Janairu, mako na shida kenan, za a yi babban gumurzu kare jini birigini, yayin da Asante Kotoko da Accra House of Oak za su yi karan batta. Waɗannan manyan club sun kasar Ghana guda biyu tun da suka kara a wasan kusa da na ƙarshe na wato kofin nan na musamman na Normalization Committee a watan Yuni, ba su kara ba farkon karawa kenan da dafi a ligin kasar. Ana wata ga wata domin ko babban mai koyar da Accra Great Olympics wasa Isaac Niama ya fito karara, yana mai bukin cewar zai hannun riga da klubin muddin klubin ta kasa lashi wasannin ta guda biyar na farko a ligin kasar da za a soma ran 27 ga watan Disamba. Sabon mai koyar da kuma kasance kotoko wasa coach Maxwell Kunadu ya amince cewar lallai kam ɗan wasa na klubin ba su cikin yanayi da ya dace. Kunadu dai a makon jiya ne aka zabe shi a matsayin babban coach na klubin kuma an ɗibiya masa nauyin lashin Premier League din Ghana ya kuma samu shiga yankin nan na samun kuɗi wato money zone a ligin Zakaru na CAF. Klubin din Premier League din Ghana Brecon Chelsea ta kulla wata yarjejeniya da wani kamfanin na lemo Eco Odin Limited masu sarrafan lemo a nan kasa domin tabbatar da samarwa klubin din kayayyaki na wasanni. A karkashin wannan kawance klubin din da ke da matsuguni a Brecon za ta samu kayayyaki da sun ka hada da kayayyaki na sawa domin atisayi da takalman wasanni da dai sauran makamantansu da sun ka hada da lemon sultan. Ita ku Chelsea za ta maida alhairin nan na kamfanin ne ta buga kayayyaki da kamfanin ke sarrafa a cikin rigunan sawansu yayin wasansu. Yar wasan gaba na Black Queen din kasar Ghana Suleiman Samira na kyautata zaton cewar wata karama za ta bi takunta a wasannin kwallon kafa na nan kasar. Haka kuma tana jin akwai alamun cewar haka kuma ma za ta samu ta bi takunta a wasannin kasar Italia yayin da AS Roma ke hararan yar wasar matashiya. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. To kamar yadda kuka ji a baya a yau Laraba ake sa ran majalisar dokokin Amurka za ta kada ƙuri'ar tsige shugaba Donald Trump wanda zai zama shugaba na uku da ya taba fuskantar tsigewa a tarihin kasar. Kamar yadda majalisa ta gindaya wasu ka'idoji da za a bi a wani zama da ta yi jiya Talata, za a kwashe wajen sa'o'i shida ana muhawara akan hujjojin da aka gabatar gaban majalisar. Da yammacin yau ne za a fara kada ƙuri'an nan, daidai lokacin kuma ana sa ran shugaba Donald Trump zai gabatar da jawabi a wani gangamin yakin neman zaɓe a jihar Michigan. A lokacin da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa mai cike da takaddama ta samu karbuwa a zauren majalisar dokokin India, wace gwamnatin Prime Minister Narendra Modi ke da rinjaye, kaɗan daga cikin jami'an gwamnati ne suka hango cewa lamarin zai haifar da rudani. Tun a makon da aka amince da sabuwar dokar, zanga-zanga ta barke a sassan ƙasar inda aka rika kona motoci, sannan dubban ɗalibai daga manyan jami'o'in ƙasar suka yi ta tattakin nuna adawa, yayin da su ma a nasu bangaren 'yan adawa sun marawa zanga-zangar baya wacce ke neman a soke dokar. Manyan jam'iyyun siyasar kasar Pakistan sun yaba da hukuncin kisa da wata kotu ta yankewa tsohon shugaban kasar Pervez Musharraf. A jiya Talata kotu ta yankewa Musharraf hukunci.
To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Tusile da ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Wagner Roberts, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.